Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Juma'a 28 ga watan Janairu na shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kwararru a fannin tattalin arziki a Najeriya ta ci gaba da tafka muhawara kan tsawaita wa'adin cire tallafin man fetur da gwamnatin kasar ta yi zuwa watanni 18. A jamhuriyar Nijar kuma kungiyar matasan lauyoyi ta maka mahukuntan kasar a kotu sakamakon rashin ganin alamun biyan diya ga iyayen ɗaliban nan kimanin 20 da gobara ta kashe a birnin Yamai Bara. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma Awwal Garba na tafa da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni. To amma kafin nan ga Baba Yakubu da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban Russia Vladimir Putin ya faɗa a yau Juma'a cewa Amurka da kungiyar NATO ba su magance damuwar Moscow ba a wannan damarwa a kan ƙasar Ukraine. Kremlin ta ce kalaman na Putin ta wayar tarho tare da shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron yana ƙalubalantar matakin diflomasiya da ƙasashen yamma ke ɗauka, cewa matakan ba su duba damuwar Rasha ba a kan faɗaɗa ƙungiyar NATO da hana jibge kayan sojan ƙawance a kusa da iyakar Rasha da kuma kasara ayyukan dakarunta a gabashin Turai. Jama'an Amurka da na NATO sun yi watsi da waɗannan buƙatun, amma kuma sun ba da ɓangarorin da za a iya tattaunawar a kai. Wani jami'in fadar shugaban Faransa ya faɗa a yau Juma'a yayin hira ta waya tsakanin Macron da Putin cewa hirar ta jaddada batun kwantar da tarzoma da babban ɗan diflomasiyyar Rasha ya yi. Ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya ce Rasha ba ta son yaƙi da ƙasar Ukraine, amma kuma za ta yi duk mai yiwuwa ta kare muradun tsaronta a kan yamma idan buƙatar hakan ta taso. Ita kuwa ƙasar China ta zuba ido ne tana kallo tare da sha'awa game da takaddama da ke faruwa tsakanin Rasha da ƙasashen yamma a Ukraine. Girke sama da sojojin Rasha 100,000 a kan iyakar Ukraine yana ci gaba da haifar da damuwa tsakanin ƙasashen, cewa Kremlin tana shirin aiwatar da gagarumar mamaya batun da ita Rasha ɗin ta musanta. Ƙasashen na yamma sun yi barazanar kakaba manyan takunkuman tattalin arziki idan Moscow ta kai mamaya a kan Ukraine. Idan yamma ta yanke ta, shin Rasha za ta iya komawa gabas wurin China domin samun taimako? Tambaya kenan da Professor Steve Chang, Director China Institute a Jami'ar London, ya ce a shirye Beijing take ta shiga wannan dambarwa. Ya ce China a ƙarƙashin shugaba Xi Jinping tana da manufa ƙarara ta baiwa duniya kariya daga ayyukan kama karya. Kana yake China a jagorancin Xi Jinping ta yi imani ita ce babbar ƙasa ta gurguzu, kana tana taimakawa ƙasashe masu aƙi da gurguzu. A don haka Rasha a jagorancin Vladimir Putin tana da cancanta iri biyu na samun taimako daga ƙasar China. Wata kotun tarayya ta yi watsi da wani shirin bada hayan miliyoyin eka a mashigin tekun Mexico domin haƙo mai a tekun. Tana mai cewa gwamnatin Biden ba ta yi la'akari da illan da wannan abu zai yi a kan hayaƙin da ke ɗumama yanayi ba, lamarin da ya saɓa wa dokar kare muhalli. Hukuncin da alƙalin kotun gunduma ta Amurka Rudolph Contreras ya yanke a Washington ya mayar da shawarar bada hayar zuwa ga ma'aikatan harkokin cikin gida domin ɗaukar mataki na gaba. Alƙalin ya ce ya rage wa ma'aikatar ta yanke hukunci akan ko za ta ci gaba da sayar da wurin bayan sake nazari ko ta janye ko kuma ta ɗauki wani sabon mataki. Ƙungiyoyin rajin kare muhalli sun yi na'am da wannan shawara da kotun ta yanke, kana suka ce hukuncin zai baiwa shugaba Joe Biden wata damar aiwatar da gangamin yaƙin neman zaɓe na daina bada haya akan ruwan tarayya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a kasar Malawi sun ce akalla mutane 19 sun mutu, kana sama da wasu ɗari sun samu munanan raunuka a cikin gundumomi 15 bayan sama da mako guda da aka samu ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da kuma ambaliya mai yawa. Shugaban hukumar kawar da bala'i ta kasar Malawi Charles Kalemba ya faɗa a jiya Alhamis cewa ana buƙatar abinci cikin gaggawa ga mutane da suke zaune a sansani. Ya ce hasashen da hukumar hasashen yanayi ta yi na nuna za a shiga wani yanayi mai yawan ruwan sama, wanda hakan ke nufi za a ci gaba da samun ruwan sama kamar da bakin ƙwarya, kana mutane suna buƙatar inda za su zauna. Amma ya ce ana buƙatar abinci fiye da matsugunan domin baiwa mutane da ke sansanin. sama da mutane 200,000 a cikin iyalai 48,000 wanda galibin su suka rasa matsugunansu ne lamarin ya shafa sakamakon barnar da guguwar ana ta yi a cewar ma'aikatar kula da kawar da bala'in. A ƙarshe, cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta Amurka ta faɗa a jiya Alhamis cewa rigakafi na uku daga Pfizer da Moderna ka iya taimakawa ainihin wurin rage kwanciyar asibiti ga mutane masu raunin garkuwar jiki sakamakon COVID-19. Sama da alluran rigakafin Pfizer 1.5 million ne suka isa kasar Habasha daga Amurka a cikin wannan lokacin. An samarwa kasar da ke Afirka ta gabas wannan zubin alluran ne a ƙarƙashin shirin COVAX, shirin ƙasa da ƙasa da ke ba da tallafin rigakafi ga ƙasashe matalauta domin samar da daidaito wurin ceto rayuka. Ofishin jakadancin Amurka a Habasha ya ce an shigo da rigakafin ne sau biyu a ranakun 24 da 26 ga watan Janairu, adadin da ya kai rigakafin da mutanen Amurka suka baiwa Habasha zuwa 6,100,000 tun daga ranar 17 ga watan Yulin shekarar 2021.
Gaida Babu Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu. A Najeriya, ƙwararru a fannin tattalin arziki suna ci gaba da tafka muhawara akan alfanun tsawaita lokacin da mahukuntan ƙasar suka ce za su cire tallafin man fetur, duba da cewa sai majalisar dokokin ƙasar ta sake yi wa sabuwar dokar man fetur din kwaskwari ma. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta yi nazarin wannan batu a rahoton da ta aiko mana.
Ƙarin wa'adin watanni 18 da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta yi kafin ta cire tallafin man fetur ya ja hankalin ƙwararru a fannin tattalin arziki, duba da yadda tuni har an yi dokar da ta mayar da ma'aikatan man fetur kamfani mai zaman kansa. Wasu na ganin wannan mataki ta siyasa ce kawai, ba wai an yi domin al'umman ƙasa su amfana ba. Shu'aibu Idris Miƙati yana cikin masu irin wannan tunanin.
Idan kika duba hukuncin da gwamnatin tarayya ta yanke, kusan za a ce an maida wannan abin maimakon a ɗauke shi matsayin a harkan tattalin arziki an maida shi a matsayin siyasa. Ana tunanin zaɓe ya zo, to ba yanzu ya kamata a cire ba, saboda in an cire wannan rangwame talakawa na iya yin fushi su ki zaɓen ɗan takara ko na ƙaramar hukuma ne ko na jiha ko na gwamnatin tarayya a wannan jam'iyya da take ci. Amma ni ina ganin daga lokacin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya hau zuwa yanzu, muna maganar shekaru 6 kenan ko 7, anya za a ce wai ba a fahimci cewa akwai buƙatar a cire tallafin nan ba? Anya za a ce wai an yi shekaru 7 an kasa ɗaukan matakan da ya kamata a aiwatar don a samu cire tallafin nan, a ce wai sai nan da watanni 16 ko 18 za a cire? Anya wannan tunani ya yi daidai ko kuma wannan hujjoji da aka bayar sun yi daidai? Ba kuma wai an kasa ba ne.
Amma a lokacin da yake nashi nazarin ƙwararre a fannin fasahar kasuwanci Nasiru Shu'aibu Marmara ya ce inda gwamnati za ta dage ta cire tallafin a yanzu zai zame wa ƙasa alheri nan ba da jimawa ba.
Ban goyi bayan kira cire tallafi ba, to na san cewa kamar in 2012 ka yadda a sayi mai 140, yau ka zo kana saya 165, an ce za a sayi mai nawa? 145 naira. To yau gashi nan da baka siya 145 ka zo ka siya 167. To ina tabbatar maka da irin wannan yanayin inda arziki ke tafiya, da irin inflation din mu ke karuwa, demand din mu na foreign exchange yake karuwa, dependency din mu akan waje yake karuwa, wannan idan baka je ka siya shi 300 ba yanzu, to ina tabbatar maka da in har ba Allah ne kiyaye ba, nan gaba sai ka je ka siya wannan man 300, bayan kuma kasar ta yi asara wasu kudi masu yawa. To yanzu ma in aka zo aka ci gaba da biyan wannan tallafin, man da kake siya 300 misali, in ka sake sai ka zo ka siya sama 300.
Amma da tsohon shugaban kungiyar ma'aikatan man fetur ta ƙasa, Comrade Isa Tijani, ya ce dama batun tallafin yaudara ce kawai.
Idan aka ce yaudara ce, to kere na yawo, zabo na yawo. Amma dama Bahaushe ya ce muradin dara a ƙasa, mu buƙatar mu shine kar a ƙara kuɗin man, kuma ba a ƙara ba. Saboda haka wannan gwamnati ƙarƙashin shugabancin Muhammadu Buhari, mun gode, mun sa ido, kuma muna so mu tabbatar masa da cewa ƙarya da ƙarerekin da ake masa cewa matatunmu ba za su iya gyaruwa ba ƙarya ne, mun san yadda za a yi su gyaru.
Abin jira a gani shine tsawon lokaci da majalisar ƙasa za ta ɗauka wajen sake yi wa dokar man fetur kwaskwari ma, har a kai ga tanadin naira $3 trillion na biyan kuɗin tallafin a shekara ɗaya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A kaida Madina Dauda, za mu rufe taskar rahotannin nama jamhuriyar Niger. Kungiyar lauyoyin matasa da ake kira AJAN a takaice ta maka hukumomin kasar a kotu sakamakon rashin ganin wasu alamun biyan diya a yayin ɗaliban nan kimanin 20 da gobara ta hallaka a birnin Yamai a watan Afrilun bara. Wakilin murya Amurka a Yamai, Sulaiman Mumin Barma, ya aiko mana ƙarin bayani.
Watanni akalla tara bayan iftila'in da ya afkawa makarantar firamare unguwar Peiba da ke birnin Yamai, har yanzu iyayen yaran da suka rasu sanadiyar wannan gobara na jiran jin wani abu daga wajen hukumomi game da batun biyan su diya, lamarin da yasa suke ganin alamar nuna halin ko unkula akan wannan batu da ya jefa dimbin iyalai cikin halin damuwa. Malam Abdullahi Musa shine kakakin iyayen yaran da wannan gobara ta ritsa da su.
Shi wanda ya rasa da ne, to duk abin da za a baka a duniya ba a biya ka ba. Shi gwamnati uba ne na mutanen Niger. Ka san yan abu ya faru, in aka zo aka bincike ana iya a ba da sakamako a ce wannan abun ga abin da ya kawo shi. To mu uwan da habbi su yanzu san canga da nake yi, babu wani wakili na gwamnati ko gwamnati shi da kai dai a zo a ba mu haske ga abin da ya faru ga yaranku. Gashi har yanzu babu wani wakili kamar irin wannan abun. Idan ya faru, in kamar kasashen aka ci gaba ne, ba mu za mu neman gwamnati ba, su ne za su neman mu, saboda sun san haki ne.
A wani yunkurin kwato hakkin waɗannan mutane, kungiyar lauyoyi matasa wato Association des Jeunes Avocats du Niger ta shigar da ƙara a gaban kotu. Maitre Mustapha Hamidu na daga cikin lauyoyin da ke kare waɗannan mutane.
To waye yara an tanko victim prejudice da ka samu shine kana gai a gyara maka. Dalibai da suka rasu 20 ne lokacin da aka yi abun nan, daga baya wata ya rasu a likita, kenan yanzu su 21 ne. Uwayen abun da suke bukata wanda ya faru nan kai a saki yi shi kuma, basuke su ne sun san kiwon da sun kaje, suke ba su son wani baran da lafi kuma ya ji kiwon nan.
Ta hanyar wannan kara, iyayen yaran da suka rasu na zargin hukumomin birnin Yamai da gwamnatin Nijar da hannu a faruwar wannan al'amari sakamakon rashin mutunta ka'idodin kafa makaranta da na tsarin gina azuzuwan karatu.
Ka'idodin gina makarantu da yadda ya kamata a gina su, akwai wani doka ya gaye shi. Makaranta bai kamata a yi shi gurin da akwai circulation ba, bai kamata a yi shi gurin da akwai kasuwa, bai kamata a yi shi gurin da akwai hanya yana wuce, bai kamata a yi shi kusan hirin jirgi. Amma in kun diba ekol in nan da ya kone gurin da an gina shi, wannan doka ba kiyaye shi ba. An zo an sa yara bisa hanya suna karatu, motoci suna wuce, mutane suna wuce, kuma class ampayot. Mu wanda mu shiga da kara kanshi shine Vildo Nyame, hukumomin Nyame, akwai minister kuma gwamnatin Niger, parce que sune suna autorité de tutelle, sune suna gai yadda ya kamata a bada karatu.
Na nemi jin matsayin hukumomin ilimi akan wannan batu, sai dai haka bata cimma ruwa ba, yayin da bayanai ke nuna yiwuwar kotu ta fara zaman sauraron bangarorin da ke wannan fafatawa a ranar 2 ga watan Fabrairun da ke tafe. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da rahoto na musamman.
So for this na take calm generators for life sagat and in a picking then aboya market in central market they all run is an they all military all run now they talk and by right Amiya Abiola talk and fear no nothing no I fear them
wannan kashin hankalin dai abin yin boye ne rubutun jihar Kudu maso yammacin kasar Jamhuriyar Kano, garin da masu tada kan baya suka yi katutu anda suka hanawa dalibai yin karatunsu da ma tusasa musu. Halin yanzu dai masu dauke da makaman sun shiga wata makaranta wanda suka fito da dalibai waje kuma suka yi musu zindif ga kadan daga cikin
Lagos. Kuma waya klas eh? Na yanzu zai Lagos ku. Kuma klas. Kuma klas eh?
Ku cire kayanku, ku kwabe kayanku gaba ki daya, kai kai ku zo nan, ku cire duk kayan da yake jikinku, kai wannan mutum zo nan ka cire dukkanin kayanka. In ba haka ba ku zan harbe ku, ku ne ɗalibai waɗanda kuka ce za ku yi karatu, ku dukkaninku ku daga hannunku sama ku koma ta can ɓangaren.
Yes, yes, put him up. Oh, no, I never up. Oh, no, I never up. Have you shoot to kill a married guy?
Masu ɗauke da makaman dai su ne suke faɗin wannan kalamai hakazalika sun shiga babban kasuwa na Benin Bola suna ta harbin kame wadawabi kamar haka.
Una take am Jonathan for life. Sagat. I need a picking and then a boy market, the central market. They all run. Is that in the oil military? They all run. Now they talk and by right. I'm here, I'll be all that they talk. And it's here. Not nothing, not that I fear them. I'd rather put them. I've lost sweat out my life.
So not you. Kuri sojoji inaski wannan al'amari dai yana faruwa ne a dare lokacin da ake gudanar da gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka a kasar jamhuriyar Kamaru kuma wannan jihar ta Boya tana daya daga cikin jihohin da suka dauki baki yan kasashen waje waɗanda za su buga tambola musamman a Benin na biyu a jihar mai suna garin Limbe mutum kilomita 80 daga Benin Boya na tambayi Alhaji Garba dan kungiyar wazar da zaman lafiya ne a kasar jamhuriyar Kamaru a bangaren gwamnatin kasar kan wannan hatsaniya ga yadda hira mutakaya
to kasan tunda yake mutane ne masu ko suke yi sai an watsi a waje su zo su kawo hatsari to amma duk da haka dai gwamnati na kokari ya kawo dakatar da wannan irin abubuwan da suke yake faruwa wa al'umman shashin Northwest da Southwest Chutu a shashin din Boya domin kuma suna nema ne su bata wannan wasan kwallon da aka tsara a wannan birnin din shi isa gwamnati ta ci gaba da bincike gwamnati na ƙara tsaro a hanya yanzu an ƙara sojoji sabila da kada irin abu haka ne ya ci gaba da yiwuwa sabila da kariyan wannan wasan kullun da kamar ta shirya ko san cewa wa'annan mutanen tun da ake wannan shiri suke nuna bakin cikin su ga cewa Kamaru kada ta karbi wannan bakoncin wasa to ba mu da za a yi ina cikin tsari na masu mugayen hali da yake ba rigan sojoji kuma ba a goshin su yake rubuce cewa su wa'annan yan ta'adda bane
to ya kake ganin sakacin da sojoji ko mutanen jami'an tsaro suka yi wajen ba su iso da gulba har wa'annan suka wannan barna kuma suka tafi wajen
kasancewa ba a rasa wa'ansu mugaye ma a cikin sojojin din amma labarin da suke kafin soji samu labarin su riga sun aikata
Alhaji Habibu Inuwa shi kan ga launi baki yau ba yana daya daga cikin waɗanda masu dauke da makamin suka tsare motocin da suke ciki kuma suka kwantar da su ga irin abin da ya labarta mini
eh dai mun dai abin da zan dora mun tashi ba min da gargajiya za mu dawo duwala muna fita ɗan sandan Kamaru suka tsayar da mu suka caje mu suka tambaye mu takardun mu duka muka baya suka sake mu muka tafi ɗan sanda suka bar mu muka tafi mun isa daidai da aka kawo mai Prime Minister Muhari ana kiran wajen mun sunan shi Barkaza a nan ne an ta'adda an ba zo da suka sai wuta suka ce motocin mu sun ga da mota 11 mai ɗaukar mutane 70 hakan nan muka daidai aka ajiye mu suka zo su caje mu suka ɗauki direbobi 9 biyu suka gudu a ciki da akwai direbo ya gudu dawo cikin mota tun karfe 5 ba mu muka samu kanmu ba ya lafa sai 11 a 11 ma a lokacin 'yan sandan Kamaru suka zo baccin mun yi hawa a gudu da 5 aka dosa buga aka dosa buga da 'yan ambazonia har karfe 1 da zuwa 2 sannan muka samu kanmu
Alhaji Aliga na shi ɗaya ne daga cikin masu fada aji a bangaren 'yan aware kuma a cikin jam'iyyar nan ta Adawa SAF wanda ni John Furundi yake jagoranta a kasar jamhuriyar Kamaru ga abin da ya labarta mini a cikin hirar da muka yi da shi
wato naji tambayanka da kai mini akan al'amuran da suke ficewa bangaren English bangaren masu amfani da English a kasan Kamaru da jigiya maka wato wannan al'amarin din tun kafin a soma wannan wasan balon muke jawo ma gwamnati ga hankali akan wannan abu da zai iya faruwa a kowane lokaci wato mun dauka kan cewa ba zai yiwu ba wato bangare daya suna cikin bakin ciki bangare daya kuma suna cikin walwala wato da munna da farin ciki wato har ana bikin balo to mun kasance dai muna da gwamnatin da bata jin shawara da kowa kuma bata jin shawara Dai a kowane lokaci shi kaga cewa shugaban kasa yayin da ya yi jawabin shi na 31 ga watan Disamba yake cewa shi fa wato duk shawaran da muke nan wannan ba wani magana shi bane, shi kam je ci gaba da yaki, je ci gaba da kashe mutane da kashe yan Kamaru kamar waɗannan mutane din ba yan Kamaru bane. To kaga in muka bincika shi muga cewa wannan abin da ya faru man naga kamar cewa wato su waɗannan mutanen ma sun yi wani dan adalci a kwarai da gaskiya, ai da kashe su ma su kai, amma su zauna su tuɓe yara tsawon minti 5 minti 10 sai kaga cewa babu waɗansu yan sanda muna daga cikin masu cewa wannan tashin hankalin koko wannan yakin da ake a kowane lokaci da bangaren English nan wato shi gwamnatin NDPC nan wato suna daga cikin waɗanda suka haɗa wannan yakin bangare-bangare wato gaba-gaba suka haɗa wannan yakin saboda cin kuɗi da zalunci da taka talakoki da wulakanta su kamar yadda suka saba yi a kowane lokaci. Baya ba mu mamaki a ce muna gwamnati sun san abin da yake faruwa a kowane lokaci, sun shina kwarai da gaske.
Na yi kokarin jin ta bakin jami'an tsaro na ƙasar Jamhuriyar Kamaru, amma abin ya faskara. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
A gaida Awal Garba, kafin mu je ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai. Ga shirinmu na gaba,
wasanni a takaice.
Gobe ne 29 ga watan Janairu shekarar 2022 za a koma gasan nan ta quarter final bayan kida kasashe guda 8 da aka yi a cikin 16 da suke fafatawa na neman hayewa zuwa quarter final din a makon da muke cikin nan. A halin yanzu dai kasar Jamhuriyar Kamaru za ta buga ne da kasar Gambia, amma wani matashi mai suna Muhammadu kuma dan taka leda ne ya yi mini karin haske kan ɗan wasan kasar Jamhuriyar Kamaru da kuma yanda ganin cewa za su iya tabuka wani abin ku zo mu gani.
Na ganin cewa Kamaru za ce ta daki Gambia domin ɗan Kamaru suna da kwararru ɗan wasa fiye da Gambia, buga da ƙari kuma Kamaru kuma ta iya kuma buga wasa fiye da ita Gambia.
To yanzu kana ganin cewar ɗan wasan ƙasar Kamaru za su kai labari tun da wannan ƙananan ƙasashe suna iya kawo musu tikas?
Suna kawo musu tikas domin duk ɗan wasan da suka zo sun zo ne domin su ma kansu su ɗauki wannan kofin. Kowa da kowa na ƙoƙarin wasa ne da iya ƙarfinsa domin ya ga cewa ya ci dole. saboda Kamaru ta samu ɗan matsaloli kan. To gaskiya in ƙasan Kamaru kan kowa da kowa kan zai murna da wannan, kuma kowa zai ji daɗi kuma zai nuna kuma murnansa da wannan kofin da za su ci. Fatana shi ne kan wannan wasan kan da aka gama shi Kamaru kuma ta ci shi ne kowa da kowa kuma nuna murnansa, nuna kuma farin cikinsa da wannan kofin.
Alhaji Shaibu ɗan ƙasar tarayyar Najeriya ne, mazauni a ƙasar jamhuriyar Kamaru, shi kan ya ɗora alhakin komawar Super Eagle gida laifin sabon kocin ne wanda yake bai yi abin da ya cancanta ba, domin ƙasar Najeriya tana da zaratan ɗan wasa ga abin da ya ce.
Rashin nasarar da muka yi ya dogara ne ga shi coach din da ya dan kuskure wurin hada ɗan wasa. Dan daman can farko shi wace kunda kura shi hada wannan equipe din ya haɗi ne kyau. Wanda gaskiya yara ne wasu kyau masu guzari. Amma da aka zo wannan tafiya sai kasance wannan ya yi wa'ansu irin shirye-shiryen da gaskiya ya dan kuskure kaɗan. Haka miskila ce sa da an bar wancan ma coach yanzu Baturen nan ya ci gaba. Ko kuma shi wannan da dai yadda yi haka ba da yi ta farko da wanda yake su sabon za su samu ƙarfin gwiwa in suka yi wasa tare da shi. To duk wani basiran bai zo ma shi coach din ba bai ba da yayi na giganin da Najeriya ta samu nasara da ta kai matsayin da ita za a buga final ba ma kiman ta dai kofi. Eh to ai shi ne ke faɗa ran bashi shigar shi gaskiya ka mana illa saboda shigar shi kurjinin shi a gun shi wurin sauran in yaran wasa zai ba su ƙarfin gwiwa da sauran su. Ai shi da mun ɗan wasa lan koshi ba wani yin wasa kiman ne ko dan ya ci gwa a'a dan ya ba su sauran yaran matasan wato sai mun tare da wani. To da sun samu ƙarfin gwiwa da za su kuma zai iya ba su wasu dabaru na ƙwallo a ciki zai canza wasanni da za su samu su ci wasa.
Mama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To a gaida Awal Garba, yanzu kuma sai labarai a takaice.
To baban da takaice, shugaban Rasha Vladimir Putin ya faɗa a yau Juma'a cewa Amurka da kungiyar NATO ba su magance damuwar Moscow ba a wannan damarwa a kan ƙasar Ukraine. Kremlin ta ce kalaman na Putin ta wayar tarho tare da shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron yana ƙalubalantar matakin diflomasiya da ƙasashe yamma ke ɗauka, cewa matakan ba su duba damuwar Rasha ba a kan faɗaɗa ƙungiyar NATO da hana jibge kayan sojin ƙawancin a kusa da iyakar Rasha da kuma kasara ayyukan dakarunta a gabashin Turai. Jama'an Amurka da NATO sun yi watsi da waɗannan buƙatun, amma kuma sun ba da ɓangarorin da za a iya tattaunawar a kai. Ita kuwa ƙasar China ta zuba ido ne tana kallo tare da sha'awa game da takaddama da ke faruwa tsakanin Rasha da ƙasashen yamma a Ukraine. Girki sama da sojojin Rasha 100,000 a kan iyakar Ukraine yana ci gaba da haifar da damuwa tsakanin ƙasashen, cewa Kremlin tana shirin aiwatar da gagarumin marmamaya batun da ita Rasha ɗin ta musanta. Ƙasashen na yamma sun yi barazanan kaka ba manyan takunkuman tattalin arziki idan Moscow ta kai mamaya a kan Ukraine. A ƙarshe, hukumomi a ƙasar Malawi sun ce akalla mutane 19 sun mutu, kana sama da wasu 100 sun samu munanan raunuka a cikin gundumomi 15 bayan sama da mako guda da aka samu ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da kuma ambaliya mai yawa. Shugaban hukumar kawar da bala'i ta ƙasar Malawi, Charles Kalemba, ya faɗa a jiya Alhamis cewa ana buƙatar abinci cikin gaggawa ga mutane da suke zaune a sansani. Ya ce hasashen da hukumar hasashen yanayi ta yi na nuna za a shiga wani yanayi mai yawan ruwan sama, wanda hakan ke nufi za a ci gaba da samun ruwan sama kamar da bakin ƙwarya, kana mutane suna buƙatar inda za su zauna. Amma ya ce ana buƙatar abinci fiye da matsugunan domin baiwa mutane da ke sansanin.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku jo su abokanan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Babu Yakub Magyari da yake yana gabatar da shirin, da Daniel Brown da ya ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar, nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.